ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا قوما قوات رمضان هجرة دبوطية داريه دو دا أربعين دا بيو وانديزو عشرين دا بيو قوات مهدو دبو بيو دا عشرين دا ليا منانا اتكين سورة البقرة زامتاش آية تاري دا حمسن دا تاكوس. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
وتبايوا الله تازو ذات كرباء الدين المسلنشي دقائنا كيكي دقائنا نسراوا to gaki har da goyo ke kike sha'awar shiga addinin musulunci ko wani ya matsa miki yayi miki dole ba wanda ya matsa miki ke kike sha'awar shiga addinin musulunci to ina mijinki ga goyo kuma shi iyayenki ba za su takura miki ba ganin kin musulunta ba wanda zai matsa miki bisa radin kanki ne da amincewarki to barin gaya miki abinda wanda ya amince da shi ya karba addinin musulunci ya zama musulmi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu. Kince daga yau na sheda na aminta na yadda na gamsu na karba bisa amincewa ta, ba wanda ya cancanci bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai. Kin yadda da haka? Kika ce daga yau na amince annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne. Kin amince? Kice kin amince annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, dan Maryam ne, ba dan Allah bane. Kin amince? To ya sunanki? Sunan da yake amfani da shi yanzu koko na da? Asalin sunanki dama Aisha? To wani addini kike yi? Okay, Kirista suna sa Aisha? Okay, mahaifinki musulmi ne. Sai kika tashi a hannun kakanki ta wajen uwa ko ta wajen uba? Okay, ita ba musulma ba ce. Shine suka mai da ke addinin Kirista, yanzu kika dawo musulunci? Kin dawo musulunci yanzu ko? To alhamdulillah. dama tace ya cikin gida ce dan wani dan technical mistake aka samu amma ta dawo gida wannan dan na bayan ki a sunansa mace ce sunanta Maryam to insha Allah shekarun ki nawa kin yi karatu iya ina kika tsaya kina son ki ci gaba da karatu to za a ci gaba da koya miki karatu na addini da na zamani baki daya sannan za a kula da ke za a kula da danki kuma za a koya miki ilimi muna fata Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci akwai committee mu na mata yanzu za su je gurin su za su miki bayanin wanda ya musulunta akwai abubuwa da zai yi na gaggawa akwai kuma sauran abubuwa da za su biyo baya kuma akwai makarantar mu da za a saki a ciki wanda za a koya miki addinin musulunci muna fata Allah ya tabbatar da mu baki daya
innal ladina yaktuna ma anzalna ba'di ma bayyana فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
الله سبحانه وتعالى أتكين ودنا آيوي دعا لرما يكرنتو منا دعا لما روان سمد أكفارا يو يأتن تبع لرما نامو أكوي بكاتر كان أكوي أكي نمدي لن ياجي ياجي wannan aya da Allah ramma ya karanto mana dori ce akan bayanin da Allah ya fara mana tun daga lokacin da ya umarci annabi Ibrahim da shi da ɗansa annabi Isma'il su gina Ka'aba bayan sun gina Ka'aba din nan kuma sun yi addu'a daga cikin addu'a rabbana wa ba'athihim rasulan min anfusihim Allah ka aiko musu jakada manzo daga cikin su يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سنن مسألة تبيو أكا شغا بياني أكن واتجويا وأكا لك أبا إدنزا أي سلا وننداكي مي درجة دا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأسساشي الله سبحانه وتعالى يميد شيشيني كأبا kuma shine alqibla in za ai sallah shi za a kalla wannan daki Allah ta'ala ya sanya shi a cikin wato wani guri mai daraja sannan yayi masa falo 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 har falo guda hudu jaziratul arab shine falon sa na farko sannan miqati shine wato falon sa na biyu cikin harami shine falon sa na uku cikin masallaci shine falon sa na hudu daga nan sai Ka'aba to ga wata mata ta karba addinin musulunci daga ina kike daga ina kika zo from waya adamawa daga adama kike kina son ki musulunta to ke kike so ki musulunta ko wani ya miki dole ke kika sha'awar musulunci bisa amincewar ki bisa yardar ki bisa zabin ki to shekarun ki nawa 31 years to kin shekara 30 har da daya to masha Allah to wani addini kike yi a baya to yanzu kuma kina so ki musulunta bisa amincewar ki ba za ki fuskanci barazana ba daga iyayenki kin shawarce su kafin ki musulunta mahaifinki ya rasu ok kin gaya masa tun kafin ya rasu cewa za ki musulunta ya ce ba komai ta ɓangaren baba ki fa to ai shekarunki 30 har da daya aikin ninka haso bi ma to zan ga miki kalmar da ake fada ga wanda yake so ya musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu. Kika ce daga yau na yadda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai zan bautawa. Kin yadda? Kika ce na amince annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne, wanda Allah aiko shi da musulunci, zan masa biyayya sau da kafa. Kin yadda? Kika ce kin amince annabi Isa dan Maryama annabin Allah ne, manzon Allah ne, ba dan Allah bane. Kin yadda da wannan? To wannan shine shiga addinin musulunci. Me sunanki? Nada wanda ke amfani da shi? Ha? Sara. To kina so a ci gaba da kiranki Sara? Domin dama Sara ai ana cewa sunan mata annabi Ibrahim ne, uwar gidan. Hajara kuma sunan amaryar. In kina so a ci gaba da kiranki wannan suna, mu ma a cikin mu musulmi akwai masu suna Saratu da yawa, Saratu da yawa. To da haka ba sai kin yi kokarin canza takaddinki ko canza abu ba, ki bar sunanki na Sara. Ko kina bukata a kara mutu wani akai? Yauwa, abin miki Saratun yayi ai. Allah ya baki albarkacin Saratun. Ita ta haifi annabi Ishaq, ita Saratu. Kuma annabi Ishaq shi ya haifi annabi Yaqub. Annabi Yaqub shi ya haifi annabi Yusuf da ƴan uwansa su 11, su 12. Daga zuriyarsu su 12 nan kuma Allah ya fitar da dukkan annabawan da suka fito daga banu Isra'ila. Yanzu akwai abubuwa da ya hau kanki wanda ƴan kwamitin mu bangaren mata za su koya miki na yanzu da kuma abubuwan da za su biyo baya. Muna da makaranta da ake koyar da waɗanda suka karɓi addinin musulunci tun daga alwala, tsarki, tauhidi, sallah, har sai kin ɗauki watanni tukunna kin iya musulunci. Sannan akwai bangaren koyar da sana'o'i. Sannan kin yi karatun zamani? Ina kika tsaya? Kin yi NCE? To insha Allah in kina son ki dora ma za ki dora. Muna fata Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci. Ku kuma ƴan uwa mata, Allah saka muku da alheri bisa hidima da kuke ta yi, wacce duk ta musulunta muna danka ta a hannunku, kuma kuna kula da ita, kuna ɗaukanta ƴan uwa. Don haka ki je yanzu bangaren mata, za a haɗa ki da su. Allah ya tabbatar da mu da ke da gaba ɗaya mu a addinin musulunci. To Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana ƙwarba da aka yi tsakanin Nasara da Yahudu da kuma maguzawa akan canza alƙibla, musamman Yahudu da Quraishawa, wanda su Quraishawa suna kallon Ka'aba ne idan suna yin nasu bautar, su kuma Yahudu suna kallon Baitul Maqdisi idan suna nasu bautan. To sai ga addinin musulunci ya zo. Da addinin musulunci ya zo, sai ya zama a matakin farko an umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama idan zai yi sallah ya kalli Baitul Maqdisi. Bayan an kwashe wata 16 ko 17 a ruwaya ingantacciya, sai kuma aka ce a juyo a kalli wato Ka'aba, wanda anan kuma su Quraishawa da su Yahudu kowa sai da ya ta'aliki. Su Yahudu suna cewa me ya juyar da shi daga Ka'aba da yake kallowa da, su kuma Quraisha suna cewa me ya juyo da shi yake kallon Ka'abar annabi Ibrahim, alhalin ko baya yin addini irin wanda muke yi. Saboda haka sai ya zamo cewa annabi Ibrahim ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina. To da wannan ne aka bada amsa. Sannan sai mataki na biyu ko na uku Allah ya mana bayani cewa ba zai bar mu haka kawai ba, zai ta jarabtan mu. Akwai jarabawa ta ɗaiɗaiku. Allah ya mana jarabawa a ɗaiɗaikun mu, ta hanyar samu ko ta hanyar rashi. Duk wannan jarabawa ce. Akwai jarabawa kuma ta iya gidanku ko iya garinku, akwai jarabawa ta iya ƙasarku, akwai kuma gamammiyar jarabawa ta faɗin duniya baki ɗaya. ayoyin da suka tabbatar da haka mun karanta su daga ciki akwai aya ta 31 a cikin suratu Muhammad wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum da kuma ayan nan ta bakara da muka karanta aya ta 155 zuwa 156 wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسورة الأنبياء آية 35 ونبلكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لكم سورة القلم آية 17 إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين لكم سورة العنكبوت آية 23 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لكم سورة التوبة آية 16 أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون وكما سورة البقرة دي آية 143 wacce ta gabata cewa shi kansa ajuya akallinan jarabawa ce da Allah ya ce wa maji annal qiblatal lati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi da sauran ayoyi cikin suratul muddassir wa maji anna iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru da kuma annabi Sulaiman yana cewa haza min fadli rabbi li yabluwa ni a ashkur am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim kuma Allah zai jarabce mu da jarabawa iri-iri daga cikin jarabawan nan akwai yunwa akwai tsoro akwai tawayar dukiya da rayuka da ƴaƴan itace akwai jarabawa ta hanyar ciwuka da rashin lafiya akwai jarabawa ta hanyar rashin zaman lafiya da rashin tsaro akwai jarabawa ta hanyar wato sanya dokoki da Allah ta'ala yake mana akwai jarabawa ta wadata da rashin wadata karshe Allah ya ce ayi bishara ga masu hakuri to sai Allah ya jiyo mana kan wasu ka'idodi yanzu guda 6 waɗannan ka'idodi guda 6 ka'ida ta farko shine maganar Safa da Marwa wannan doka da Allah subhanahu wataala ya saukar cewa inna Safa wal Marwata min sha'airillah haqiqa dutsan Safa da kuma dutsan Marwa yana cikin alamomin addinin Allah faman hajjal baita wanda din yaje yayi haji awi itamara ko yaje yayi umara fala junaha alaihi babu wani laifi akan sa an yattawafa bihima yayi dawafi tsakanin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa waman tatawwa khairan wanda ya tadawwi na aikin alheri فإن الله شاكر عليم حقيقة الله تعالى مي غودياني كما الله تعالى مسنيني صفا ده مروة وسدوا اسوني غدابي سننو اچكين غرم مكة ودن ده اكيين سعي الوكة چن عمراء ده لوكة چن ايكين حجي كما الله تعالى چه سنة اچكين علامو من الدين الله وان ده الله تعالى يكفى سوء مسعين وسقراري كو وسأبوبوا غدا غوما waɗanda duk wanda yaje maka zai yi aikin haji to yana da alaka da waɗannan abubuwan guda 10 wanda ya kamata kowa ya san su na farko shine Ka'aba me ake wa Ka'aba dawafi wal yatawafu bil baitil atiq sannan na biyu hijr isma'il wani shashi ne na cikin Ka'aba da haka alhazan da busu samu dama an bude musu Ka'aba sun shiga sun yi sallah ba idan suka shiga area nan suka yi sallah kamar sun yi ne a cikin Ka'aba kuma nafila ake raka'a 2 a cikin Ka'aba amma Ka'aba ta yi tsada yanzu ba kowa ke budewa ya shiga ba to Allah cikin ikon sa da Qurayshawa suka zo gina Ka'aba sai suka raba Ka'aba 2 rabi suka gina ta suka danban wani guntu a waje wanda shi ma guntun cikin Ka'aba ne to sai zama wannan ta zama Ka'abar talakawa yana masu mulki a bude musu mukulli mutun ya tata kama ya shiga Ka'aba kai ma in ka shiga hijirar Isma'il din nan ka shiga Ka'aba da wanda aka bude masa mukulli ya shiga da kai da ka shiga wannan gurin kai sallah a wajen Allah duk kun shiga Ka'aba domin wannan shi ma juz'i ne shashi ne na Ka'aba ashe kenan ka kai ma an ka da daga Makka in ka shiga nan ka ce ai an bude min Ka'aba na shiga a ce kai din aswa ka ce asu alhaji kura ka kaga wannan shi ne abu na biyu abu na uku maqamu ibrahim shine abu mai uku na uku mai daraja a waɗannan gurare to shi maqamu ibrahim ba faɗo wata ibada da za a yi game da shi ba fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim to amma me ake wa maqamu ibrahim shi an tayi sai dai a hada shi da Ka'aba a zagaya ko a zagaya shi tare da Ka'aba ko ma ba a zagaya shi tare da Ka'aba ba da wafin da aka yayi shi ba shi da wani sharadi ba a ce a taba shi ba ba a ce a shafa shi ba muna ganin alhazai suna shashafa shi suna ba ma shi suke shafawa ba ginin da aka yi masa din nan da tagulla tagulla suke shashafawa suke shafa rigunan su wannan baya cikin aikin haji mutun ya shafi wannan tagulla da aka yi kwano ko aka yi gida aka saka maqamu ibrahim a ciki sannan abu na hudu shine alhajar alaswad alhajar alaswad dutse ne asalin sa daga gidan aljanna aka dauko shi hadisi ya tabbata da can fari ne kalkal saboda an saukar da shi a duniya duniya kuma akwai huci da tiririn sako sai ya tire ya koma baki ake kiran sa alhajar alaswad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya dawafi yakan zo ya sumbace shi ana masa abubuwa guda hudu duk wanda ya sabo ko ka sa bakinka ka sumbace shi na ɗaya kenan na biyu ko ka dora goshi a kai kai sujjada na uku ko ka taba shi da hannu ka taba bakinka na hudu ko ka zungure shi akwai sanda kwagiri a hannunka ka taba shi da kwagirin ko kuma akwai turmutsitsi sai ka daga hannu ka ce Allahu Akbar sai ka wuce kawai wanda diye wannan daga ciki yayi abinda ake bukata akan alhajar alaswad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan dutse za a kawo shi ranar alkiyama a aje shi za a yi masa harshe a yi masa baki zai dinga bada sheda ga duk waɗanda suka je aikin haji suka sumbace shi ko suka taba shi ko suka nuna shi suka yi kabbara abu na nawa kenan abu na hudu abu na biyar shine zamzam rijiyar zamzam ma'u zamzam lima shuriba lahu ruwan zamzam yana cikin ruwan da ya fi kowane ruwa daraja a faɗin duniya inda aka gane haka saboda abu uku na farko asalin ruwan ya samu ne a lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kawo matarsa Hajara da ɗanta Isma'il ya aje su a gurin ɗan ruwan da ya bata sai ya ƙare da ta buƙaci ruwa shikenan mala'ika Jibril ya zo ya bugi gurin da fuka-fukinsa sai ruwa ya barke ya yi ta tsiyaya daga na aka samu rijiyar zamzam aka shayar da annabi Isma'il shi ne farkon wanda ya sha ruwan zamzam na biyu lokacin da za a tafi Isra'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ɗebo ruwa aka wanke zuciyarsa sai aka ɗebo ruwan zamzam wannan ya nuna da akwai wani ruwa a duniya da ya kai darajar ruwan zamzam ba za a nemo ruwan zanzan a wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ba sannan na uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha zanzan ya cika cikinsa da shi ya kuma zuba a jikinsa kuma ya ce ma'u zanzan lima shuriba lahu ruwan zanzan da duk niyyar da ka sha kai addu'a Allah zai biya maka wannan niyyar wannan abin mujarrab ne manyan malamai sun sha ruwan zanzan da niyyar ilimi kuma Allah ya ba su ilimin wasu sun sha ruwan zamzam da niyyar su samu lafiya daga ciwuka Allah ya warkar da su malam ibnul qayyim a cikin littafin sa zadul ma'ad yace lokacin da yaje aikin haji sai Allah ya jarabce shi da wani ciwo yayi ta neman likita bai samu ba yace sai ya samu ruwan zamzam sai ya karanta suratul fatiha da yawa akan ruwan sai ya sha ishafa a jikin sa yace sai ya warke sarai ya warke tas yace duk wanda yazo yace masa yana da ciwo an yi magani an gaji sai yace alayka bi zanzan wa fatiha hada zanzan da fatiha zaka ga abun mamaki wannan kuma naga Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin silsila yana faɗa cewa wata rana ya je maka za a yi masa aiki a Jidda bisa wani ciwo da yake damunsa sai likitan ya bashi sati biyu cewa ya dawo sati biyu za a yi masa operation to kafin sati biyun ya cika yace sai ya tare a harani baya shan kowane ruwa sai zanzam baya cin komai sai dabino da Allah ya taimake shi yana ta shan ruwan zanzam nan yana addu'a wannan ciwon da aka gani a jikinsa wanda za a yi masa operation a cire shi da ya koma sati biyun aka auna sai aka nemi ciwon sama da ƙasa aka rasa yace wannan a kansa ya faru ko mutane da yawa sun faɗi abubuwa masu mamaki da suka gani akan mu'ujizar ruwan zanzam shi yasa alhaji ba wani guzuri da za ka yi mafi daraja irin ka taho da zanzam ba abinda za ka sha ka more in ka je Saudiya irin ka sha ruwan zanzam kuma ka taho da iyalanka ruwan zanzam ka zo ka ba ƴaƴanka kai musu addu'a Allah ya ba su ilimi ya ba su tarbiya ya ba su imani kuma ya sa su gama da duniya lafiya wannan ta bangaren abu na nawa kenan abu na biyar sai kuma Safa da Marwa su ne Allah ya magana a kansu yanzu Safa da Marwa duwatsu ne guda biyu wanda asalin tarihinsu ya fara ne daga lokacin da muka faɗa annabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya kawo Hajara da ɗanta Ismail sakamakon rashin fahimta da suka samu tsakaninta da uwar gida Sara ta ce a ɗauke ta annabi Ibrahim ya ɗauke ta da goyonta ya kawo ta maka lokacin ba gida gaba ba gida baya ba ma al'umma a gurin kwata-kwata larabawan yankin suna zaune ne a can ƙasar Yaman da kuma wani yankuna na cikin tsaunuka ya aje matarsa ya juya zai tafi sai ta ce masa ya za ka kawo mu dajin Allah ka ajiye mu sannan ka juya ka tafi baka ce mana komai ba sai ya shiru ta ce to ko Allah ne ya ce ka kawo mu nan tunda kai annabin Allah ne ya ce eh ta ce to Allah ba zai tozarta mu ba je ka sai an jima annabi Ibrahim bayan ya kule ba sa ganinsa ya daga hannu ya gurin addu'a ya addu'a Allah ya kawo alheri manya-manyan addu'o'i biyar annabi Ibrahim ya gurin rabbi ja'al hazal balada aminan na farko ya roƙa musu zaman lafiya don ba inda zaka samu alheri in ba zaman lafiya warzuqu ahlahu min ath-thamarati bayan zaman lafiya sai me sai tattalin arziki ya roƙa musu Allah ya tabbata musu da tattalin arziki mai kyau sannan ya musu addu'an wajanubuni wa baniya an na'budal asnam cewa kada a samu shirka a yankin tauhidi ya zauna sannan ya roƙa musu sallah rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya roƙa musu Allah ya sa su dinga tsaye da sallah suna kula da sallah akan lokaci sannan ya ce rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab Allah kai mun gafara kai wa iyaye na gafara da mu'minai a ranar tashi to kun ga waɗannan manyan addu'o'i guda biyar da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi gurin nan to wannan sune yasa gurin yayi albarka warzuqu ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir to saboda haka sai ya zama bayan ya tafi ruwa ya kare jaririn ta yana kuka ta duba gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa bata ga kowa ba sai ta ga to ya za a yi ta iya hango wani guri da can duzu ana kiransa Jabal Abu Abi Qubais Qu'ayqi'an haka ake kiran ɗaya dutsen waɗannan duwatsu guda biyu sai ya zama ta ga su ne suka fi kusa da inda za ta leƙa ko za ta hango wani ya bata gudunmawar ruwa ta hau dutsen Safa ta lalleƙa ba ta ga kowa ba ta gangaro a lokacin gurin nan da ake ɗan sauri inda aka sa alaman kore lokacin rami ne a gurin sai ka gangara ciki ka fito ka hau kuma ka ci gaba da tafiya to da ta zo gurin sai zama ta gangara da sauri ta yi haka har sau bakwai ƙarshe sai ta ji kamar ana mata magana ta koma wajen ɗanta to a nan ne mala'ika Jibrilu ya zo ya tona musu wannan rijiya to shi ne Allah ta'ala ya maida wannan ya zama sha'airillah to yana cikin addinin Allah to sai kuma ragowan suna muna akwai arfa akwai Muzdalifa akwai kuma Jamra ko Jamarat inda ake jifan shedan duk waɗannan da ka gani suna da tarihi waɗannan abubuwan guda goma duk suna da tarihin yadda aka samar da su da Ka'aba da Al-Hajar Aswad da hijira Isma'il da maqam Ibrahim da Safa da Marwa da Zamzam da Muna da Arafat da Muzdalifa da Jamarat wadannan sune a'ir guda 10 wato wadanda suke na aikin haji sai Allah ta'ala ce inna Safa hakika shi wannan dutse na Safa wal Marwata da kuma wannan dutse na Marwa min sha'airillah suna cikin alamomi na addinin Allah wanda idan mutum zai yi haji sai ya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa haka idan zai yi umara sai ya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa yana daga cikin rukunan haji guda hudu niyatul ihram mutum ya dauko niyyar daukan harami a miqati sannan tawaful ifada shine na biyu sannan alwuqufu bi arafa tsayuwa arafa sannan kuma as-sa'yu baina Safa wal Marwa idan mutum yayi aikin haji ba ɗaya daga cikin hudunnan to hajjin sa bai yi ba bai ba kwata kwata dole sai an samu niyya ta aikin haji babu ni aiki sai da niyya sai an samu tawaful ifada wal yatawafu bil baitil atiq sannan sai an samu kuma tsayuwa arfa sannan kuma sai an sami me sa'i tsakanin Safa da Marwa shi sa'in ne ma aka dan samu sabani ha aka samu kauli uku na malamai a kansa wasu ka ce rukuni ne wasu malaman suka ce wajibi ne mai bambanci tsakanin rukuni da wajibi shi rukuni in babu shi ba aikin hajin gaba daya shi kuma wajibi a aikin haji in baka yi shi ba kawai da kai dawafinka kai sa'ayi kai tsayuwa arfa baka yi sa'ayi ba kawai sai ka taho gida to ba za ka koma dan ka yi shi ba sai ka yanka sa ko rago ko tunkiya a bakacin sa da baka yi ba shine ma'anan wajibi in ka yanka a bakacin sa ya isa wasu kuma suka ce ma sunna ne mai karfi ma'ana in ka bar shi ma baka da alhaki amma waɗannan maganganun guda biyu ba su da karfi magana mai karfi shine yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wajibi ne kuma rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji kuma rukuni daga cikin rukunan umara idan mutum zai umara ita ma rukunan ta hudu ne niyya dawafi sa'ayi aski in kai waɗannan hudun ka gama umara don haka shi kuma aikin haji akwai niyya akwai dawafi akwai sa'ayi akwai tsayuwa arfa waɗannan su ake kira rukunan aikin haji guda nawa guda hudu wajibobin aikin haji kuma guda bakwai ne akwai dauko harama din daga miqati sannan akwai wato mutum ya tsaya a arfa har sai rana ta faɗi yana filin arfa zuwa faduwar ranan wannan wajibi ne in mutum bai tsaya rana ta faɗi ba amma ya shiga filin arfa bai hada dare da rana ba to ya bar wajibi akwai kwana a Muzdalifa a daren yanka daren goma kenan akwai kuma kwana a Muna kwanakin nan da ake yin jifa ake kiransu layalit tashriq sannan akwai kuma yin jifa din a jere waɗannan jifa da ake yi sau hudu ranar farko a jefi jamra wacce take babba rana ta biyu a jefi jamra guda uku rana ta gaba a jefi jamra guda uku rana ta gaba a jefi jamra guda uku in mutum ya cika kwanakin zai ga ya jefa tsakun kwani guda 70 farko ka jefa 7 kwana na biyu ka jefa 21 kwana na uku ka jefa 21 kwana na hudu ka jefa 21 wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى هذاك كينن yin sa'ayi yana cikin wato manya-manyan rukunan aikin wato haji sannan shi sa'ayi din nan da zai tsakanin Safa da Marwa yana da sharuɗa kamar haka wanda zai sa'ayi sai ya zama musulmi idan mutum ya sa'ayi ba musulunci tare da shi to sa'ayin sa bai ba sannan ya zama mai hankali ma hukaci in yayi sa'ayi ma bai yi ba sannan ya zama yayi niyyar yin sa'ayin in bai niyya ba bai yi ba sannan ya yi shi a jere ya fara da Safa nabda'u bima bada Allahu bihi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkaro dutsen Safa da Marwa sai ya ce za mu fara da abinda Allah ya fara da me Allah ya fara ambata Safa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara hawa kan Safa ya juyo ya kalli Ka'aba ya kabbara guda uku ya ce Allahu akbar الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده يا نبي وانا أدوار سو أكو sannankum ya ta addu'a ya ta addu'a ya ta roƙon domin yana cikin gurare na asraru da ake amsa addu'a aikin haji idan mutum bai gane guraren da ake amsa addu'a ba sai je tabulin bituwa daga gurin da ake nacewa a gaya wa Allah damuwa kan dutsen Safa da kan dutsen Marwa amma mu zaka ga alhazai kowa gaggawa yake yi ko ina za shi Allah walamu kai da ka kashe miliyoyin kuɗi ka taho gurin nan an kama maka hotel ana baka abinci ka biya hotel ka biya abinci kuma ba kasuwa zaka ba gona zaka ba wajen aiki zaka ba saurin me zaka kai maza ka gama sa'ayi idan ka hau dutsen nan ka juya ka kalli Ka'aba ka yi wannan addu'a wannan take guda uku sannan ka gaya wa Allah abin da yake damun ka da abin da yake damun matarka wani yace min list yake yi sai ya karanto ƴaƴansa gaba daya bayan ya ce bana so in yi su a dunkulance ƴaƴana sai na ce Allah ina da ƴa sunanta Mero ita damuwarta shine ba ta gane karatu Allah so nake ta gane karatu so nake ka bata miji na gari ka kiyaye min ita daga sharrin zamani Allah ina da wata sunanta Halima sai ya karanto wa Allah duka abin da yake da bukata yace haka yake yi domin kowa ya tabbatar ya shiga na'am damuwa ce kuma ka zo gurin da ake amsaya zaka wuce da sauri sai ka bi a hankali ka gaya Allah damuwarka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade yana addu'a akan nan sannan ka gangara sai ka ci gaba da yin take ga Allah ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko istighfari ko salatin annabi ko haylala ko tasbihi ba a yanke maka ga kallar zikirin da zakai ba amma in ka zo gurin nan da ake yin gudu sai ka ce rabbighfir warham wa antal a'azzul akram Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas in suka zo nan gurin suna yin wannan addu'ar to sai ka wuce ka je ka hau kan Marwa shi ma Marwa an ka hau kansa sai ka juyo ka kalli Ka'aba sai ka kuma yin irin abin da kai akan dutsen Safa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده نما سيكي كفا أكو سيكو مكي كيا الله الله إنا دداموا الله إنا دبكاتا الله إنا سن دنيا الله إنا سن لاهرة Allah ina san lafiya ina san zaman lafiya Allah akwai mahassada Allah akwai makiya akwai mayu Allah akwai masu mugun gani akwai masu mugun ji akwai masu jiran musifa Allah akwai kaza Allah damuwata da ta ƴaƴana da ta matata da ta musulmi Allah ƙasar mu Najeriya Allah duka roƙa wa kanka ka roƙa iyalanka ka roƙa iyayenka ka roƙa musulmi ka roƙa wa ƙasa duk wannan guri ne da yana cikin guraren da ake amsa addu'a kai hankali ka gama guda bakwan ka ba shi da wani abin nan sosai kuma da amma abin da ya kaka kenan kuma shi sa'ayi ba a yin na nafila bambancin sa da dawaji sa'ayi in ka ga mutum yana sa'ayi to umara yake ko aikin haji da haka ba a yin na nafila sai dai a yi shi sau daya aikin haji sau daya a umara in ba umara zaka yi ba zaka sake yin sa'ayi ba amma za ka yi dawafin nafila kai tayi shi ko sa'ayi ba a yin sa sai idan ya zama a cikin aikin haji ko a cikin wato umara bambancin sa kenan da abin nan sannan sai an samu muwalat ayi a jere kada ka taho ta baya ka dinga tafiya daga kan Safa ka tafi Marwa ɗaya kenan in ka dawo biyu wani bawan Allah wallahi sai daga baya na gane ashe shi 14 shi abin da ya dauka sai an je an dawo sannan daya bai san zuwa daya bane dawowa daya ni naga mun tarar da shi yana yi ko muka zo muka gama naga har yanzu bai gama ba nace a'a kai ya har yanzu baka gama bane sai ya ce nawa ake yi ne nace 7 yace ta ai ma 7 nake nace a to ya kake 7 taka yace ba sai an je an dawo ba daya nace ayya barkallah nace ai in ka tafi kan Safa daga kan Marwa Safa in ka fara in ka tafi kan Marwa to ɗaya kenan in ka dawo kan Safa biyu in ka koma kan Marwa uku in ka dawo kan safa hudu, in ka koma kan Marwa biyar, in ka dawo kan safa shida, in ka koma kan Marwa shikenan ka gama. Ai wannan zungure ne ya tafiyar. Ai dole dama Allah cikin rahmasa ya saukaka, ba sai an ji an dawo ba. Ashe shi ya dauka zuwa ake a dawo, aje a dawo shi da ɗaya, sai ka dawo kan safa sannan zaka ce ɗaya, a'a nace masa ba haka bari. Nace zeno kai ce a yanzu yayi kusan goma sha wani abu ba. Nace to ba shi haka. Ya isa haka. Sun sharaɗinsa sai an haɗa da alwala, kamar yadda ɗawafi yake, ko ba sai an yi alwala ba. An fi so dai a fara shi da alwala da tsarki da rufe al'aura da makamantansu, duk waɗannan abubuwa ne masu kyau. Sannan mutum ya ƙoƙari ya cika bakon, kuma ya dinga hawa kai. Don wasu za ka ga cewa ba sa hawa kan dutsen, sai kawai da sun zo sai su zagaya su tafi. So ake ka fara a kai, ka ƙare a kai, sai ka hau kai tukunna, ka tabbatar ka hau kan sannan ka gama. In ka zo wannan ma sai ka hau kai sannan ka gama. Kuma ba wai ana nufin in ka hau kan sai ka je can gurin tsini-tsinin nan ka hau ba. To wannan yana cikin abin da yake da mahimmanci, shine Allah ta'ala ya bada wannan amsa cewa inna safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al baita aw itamara, wanda ya haji ko ya umara, fala junaha alaihi, babu laifi a kansa an yi tawafa bihima, yayi tawafi da su. Man tatawwa khairan, wanda ya tadawwa ina alheri, fa inna Allaha shakirun alim, hakika Allah ta'ala mai godiya ne kuma Allah masani ne. Ku duba sunayen Allah masu dadi, shakirun alim, Allah mai godiya ne sannan kuma Allah masani ne. To malamai suka ce waɗannan sunaye so bi Allah ya maimaita su alqur'ani, shakir so biyu zuwa alqur'ani, shakur kuma so hudu. Wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim, ma yafa'alu allahu bikum in shakartum wa amantum, ma yafa'alu allahu bi azabikum in shakartum wa amantum, wa kana allahu shakiran alima. Sannan sai shakuru yazo guri hudu, li yufiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Suratul Fatir aya ta 30, inna rabbana lagafurun shakur. Suratul Fatir aya ta 34, wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna inna allaha ghafurun shakur. Suratul Shura aya ta 23, in tuqridullaha qardan hasanan yudaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Wadannan sunaye na Allah, Sheikh Sa'idi yana cewa suna nuna abubuwa guda biyar. Na farko, yaghfiru kathira min adh-dhalal. In an cewa Allah ash-shakur, me ake nufi? Yana gafarta kuskure dewa da kai, sai Allah ya yafe maka. Sannan na biyu, wa yudha'ifu lil mukhlisina a'malahum bighairi hisab. Yana ninkawa mutane ninkin ba ninkin lada ba tare da iyaka ba. Sannan wa yadhkuru man zakarahu, yana ambaton wanda ya ambace shi. Wa man taqarraba ilayhi bi shay'in min al-a'mal as-salihah taqarraba Allahu minhu aksar. Wanda ya kusanci Allah da aiki mai kyau, Allah zai kusance shi fiye da haka. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa allazi yashkuru al-qalila min al-amali, sai kai aiki dan kadan sai Allah idinka maka. Man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha. Da haka zamu koyi darasi kamar haka a cikin wannan aya. Na farko, Allah ya rushe al'adar jahiliya masu cewa dawafi tsakanin Safa da Marwa na jahiliya ne. Allah ya ce ba haka bane, na musulunci ne, aje ayi a cikin umara da aikin haji. Sannan na biyu, Allah subhanahu wataala ya kore abinda suke ji a ransu cewa tunda akwai gumaka a kai, ba za su je su dawafi ba saboda tsoron kada su kama da jahiliya. Allah ya ce ba komai, su za su bauta Allah ne. Allah ya kore wannan. Sannan kuma an siffanta Allah subhanahu wataala da suna ash-shakiru, sannan an siffanta shi da siffa ash-shukuru. An siffanta Allah da suna al-alimu, wato al-alimu an kira Allah da suna al-alimu. An siffanta shi da siffa ta ilmu, wanda ilmin Allah subhanahu wataala mun ce ya hada abubuwa guda kusan tara. Na farko, ilmu ya alamu ma kana, wa ya'lamu ma yakunu, wa ya'lamu ma lam yakun, wa ya'lamu zawahir al-umuri, wa ya'lamu zawahir al-bawatin al-umuri, wa ya'lamu al-mustahila wal-ja'iza wal-mumkina. Ilmuhu ghayru masbuqin bi jahlin wa la malhuqun bi nisyanin. Wannan shine cikakken ilimi kenan, a haɗa da kullu shay'in ilma. Allah ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo, ya san abin da ba zai faru ba, ya san abin da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba, da kuma wanda yake iya yiwuwa. Sannan ilimin Allah ya san duk abin da ke fili da duk abin da yake da boye. Ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba, sannan mantuwa ba ta ruskarsa. Ilimin Allah ba shi da iyaka. A haɗa bi kulli shay'in ilma. Raka muna fata Allah ta'ala ya sa mu cikin masu gode masa, kuma Allah ta'ala ya sa mu cikin wanda zai gode wa. Sannan Allah ya ba mu ilimi mai amfani, ya ba mu rayuwa mai amfani, ya sa mu gama da duniya lafiya. Malam mai wannan tambaya yana cewa a baya yana sabon Allah kuma ya cuci mutane da yawa, wasu ya san su kuma ya san abin da ke tsakanin su, wasu kuma bai san su ba ko bai tuna me a tsakanin su ba. To malam, yaya ake tuba akan wannan? Na farko, muna taya ka murna da Allah ya sa ka gane kuskuren ka kai na dama haka tuba, don ba kowa bane yake laifi ya tuba. Idan mutum ya tuba daga haƙƙin mutane, to su mutanen kashi uku ne. Akwai waɗanda suna nan da ransu da lafiyarsu, ka san inda suke, sai ka je ka nemi afuwarsu in mutuncinsu ka taɓa, ko dukiyarsu ka taɓa, ko jininsu ka taɓa. In dukiyarsu ka taɓa, ka kai musu dukiyarsu ko su yafe ma. In mutuncinsu ka taɓa, ka je ka ba su haƙuri ka gyara. Idan wani haƙƙi ne kuma na isasi ko maka, ka je ka ba da kanka a ɗaukar musu fansa ko su yafe maka. Sannan idan kuma ba sa nan, akwai magadansu, to sai ka je wajen magadansu, ka je ku tattauna da magadan. To mahaifinku ko ɗan uwanku yana bi na bashi, da na cuce shi, yanzu Allah ya sa na gyara, ina so ku yafe mun ko kuma ku ɗauki fansa. Shine hanya ta biyu. Ko kuma baka san shi ba, baka san inda yake ba, baka san inda ƴan uwansa da danginsa suke ba, to ya za a yi? To nan ne Abdullahi dan Mas'ud ya ce, idan abin ya shafi dukiya, to sai ka tattaro iya dukiyar da kake jin ka cuce shi kai sadaka da ita, da niyyar Allah ya bashi lada shi. An gane ko? Idan kuma abu ne da ya shafi mutuncinsa, sai ka je ka gyaggyara abin da zaka iya gyarawa, kuma kai ta nema masa gafara. Kullum kai addu'a ka sa cikin waɗanda Allah kake roƙo ya musu gafara. Wannan addu'a da kake masa za ta tsaya a matsayin alhakinsa da ka ɗauka, wanda baka ganshi ba balle ya ce ya yafe maka. Wannan haka ake yi ga wanda ka cuta baka san yadda za ka yi ba. Ko da ma a ce yana nan da ransa, ka cuce shi kuwa ba ka son ka fito ƙarara ka ce ni ne na cuce ka kaza, to malamai suka ce sai ka duba me yake so. Ya ga mutum ne mai son agogo ko mai son takalmi ko mai son turare, sai ka dinga siyan na kuɗinsa kana kai masa a matsayin kyauta. Shi yana murna ya karɓi kyauta, kai ku aniyarka haƙƙinsa kake dawo masa da shi. Ya yi ta godiya yana ka, amma na ji daɗi Allah saka da alheri a zuciyarka kana yauwa, haƙƙinka ne na kawo maka. Saboda maslaha wataƙila da za ka ce na cuce ka, ba zai yadda kuma abin da ka faɗa gaskiya ba ne, don duk cutar da aka yi masa sai ɗauko ce kai. Don haka ka gode ma Allah da ya sa za ka tuba, ko ka tuba ko kai nadama daga haƙƙin jama'a. Malam babanmu ya rasu bara Azumi yana 28, amma bai yi ko ɗaya ba. To malam, yaya za mu yi? Man mata alaihi saum sama anhu waliyuhu, wanda ya mutu akwai azumi bashi a kansa, to waliyansa su sauke masa. Wannan shine hadisin Nana Aisha. Inda wasu sun ce a azumin ba kance ake nufi ko na kafara ko na Ramadana, shi wannan hadisi bai zo da wannan tafsiri ba. Abinda kawai za a yi, a dauki umumin wannan hadisi cewa in dai ana bin mutum azumi ko na kafara ne, ya kashe mutum ya fara, sai ya rasu bai karasa 60 din nan ba. Ko kafaran karya azumi, ko kafaran kisan kai, ko kafaran zihari, ko kafaran rantsuwa, ko kafaran tamattu'i, duk azumi ne a kansa, ya fara sai ya mutu, to waliyansa su karasa masa. Ko kuma ba kance yayi, ya dau zai azumin wata ɗaya, ya fara ɗaya biyu, ko bai fara ba sai ya mutu, waliyansa sauke masa. Ko Ramadana ne a kansa, ya fara ɗaya biyu har Ramadanan ya wuce. Idan bai ya sha Ramadanan gaba ɗaya, sabanin wanda ya mutu bai ba, shi ba za a yi masa ba. An yi Ramadana biyu sai ya rasu, kaga ai rayuwarsa bata ma je gurin da za a rama masa ba. Wannan kuwa ya sha Ramadana guda 20 ko guda 30 ko kaza, kafin ya rama sai Allah ya masa cikawa. Wasu na cewa sai in ya warke, ya samu lafiyar da zai rama bai rama ba shine za a rama masa. Amma idan wannan ciwon yana nan har ya rasu, wannan ya nuna bai samu damar da zai yi ba, tunda ko bai samu damar da zai yi ba za a yi masa ba. To wannan wasu malamai suka faɗi wannan ra'ayin, amma gaskiya abin da yafi kwanciyar hankali yafi nutsuwa azumin nan guda uku ka abawa mutum su, da azumin bakance, da azumin kafara, da azumin ramadana, mutuka an san mutum ya sha, abin da yafi kwanciyar hankali da nutsuwa a sauke masa su. Malam wai mai wannan tambaya yana cewa shi ya taɓa yin zina amma ba wanda ya gan shi, amma yanzu ya tuba, ko Allah zai yafe masa? Ai alamar yafewa kenan da Allah bai sa an kama ka ba, da Allah yana so ya tozarta ka kama ka zai. Amma duk mutumin da ya aikata sabo ba a gan shi ba, ba a kama shi ba, kuma yayi nadama ya tuba ya istighfari ya daina ya dau matakin da ba zai sake ba, to ana fata Allah zai yafe masa. Kamar yadda wannan da ya aikata zinan nan, ai da yazo ya samu sayyidina Abubakar yace masa tunda ba a ganka ba ka ja bakinka kai shiru kai ta istighfari, Umar ma haka yace masa ka ja bakinka kai shiru kai istighfari. Amma sai ya samu wani dan kuna bakin wake, sai yace masa kai sai ka je gaban annabi ka fada, in baka fada a gaban annabi ba duk wani yafe maka ba za a yi ba. Shine ya je fa fada yace nayi zina, annabi ya haka nayi zina, sai da ya fada so hudu karshe aka yi masa haddi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waye turo shi, aka ce wani abokin sa ne, yace kai me yasa kai haka? Mutumin da yazo ya nemi shawarar ka yayi laifi ba wanda ya ganshi, ai sai ka suturta shi ka bashi shawara ya je ya tuba ya istighfari, amma baka kawo shi gaban shari'a ba. Ita shari'a in ka zo ka yadda kai laifi har so hudu a gaban shari'a, kai itirafi, kai ikirari, ai ba abin da ya rage sai hukunci kuma. Amma da ya baka labari ga abin da yake yi, sai ka ce to ka tuba ka istighfari ka sake kuma ka canza rayuwarka ka nisanci aikata wannan laifin. Koda haka Allah ya yafe mana baki daya. To gobe juma'a dai akwai firi kutuba na bude masallaci da za a yi a kumbiya kumbiya layin shehu Burema, layin shehu Burema, da ikon Allah gobe juma'a insha Allah ta'ala za mu je a yi wannan a bude masallacin. Allah ya sa a fara cikin nasara. Akwai 500 a sa asusun marayu, Allah ya biya mun bukatu na, inji wani bawan Allah. 1000 na shiga wani hali ina neman addu'a, Allah ya bude mun. Alhaji Usman Bayera na faɗa ya bawa marayu masara 500, shinkafa 500 da kuma 100, yace Allah ya biya masa bukatun sa. To Alhaji Bayera na faɗa ana godiya, Allah ya sa a cikin mizanin hasana, Allah ya kara abin da ake tsoro, Allah ya biya bukatun da ake nema. Malam a taimaka min da addu'a na bude shago. To Allah ya bude, Allah ya sa shagon naka ya zama akwai alheri a ciki, kuma ka kula da amana da gaskiya. Duk wanda ya bude shago in yana son albarka ya rike amana ya rike gaskiya. Malam yan bindiga sun yi garkuwa da dan uwana a Taraba, ai min addu'a. To Allah ya kubuto da shi su kuma yan bindiga, Allah ya shirye su. 1500 daga Hajiya Inna daga gidan Hakimin Doma tace a saka asusun marayu. To Hajiya Inna, Allah ya biya miki bukatunki na alheri, Allah ya tsare ki daga da'abun da kike gudu. 200 a sa asusun marayu, Allah ya shirye mun da yara na. 500 a sa asusun marayu, Allah ya biya mun bukatuna. To Allah ya biya muku dukkan bukatunku na alheri. Ga wani 200 a sa asusun marayu, Allah ya shirye mun da iyalaina ya ji kan mahaifana. Akwai masu bukatu iri-iri, Allah ya biya musu gaba daya. 500 a sa asusun marayu, na cika business plan, Allah ya ban sa'a. To Allah ya baka sa'a. Duk wanda yake da bukata ta alheri, Allah ya biya masa. Wanda yake da damuwa, Allah iyaye masa. Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya a wannan kasa. Allah ka kare mana fitintunu. Shuwagabannin mu Allah ka cika zukatansu da imani da tausayi da rahama. Allah ka kewaye su da mutane na kwarai. Allah ka kyautata rayuwar mu ka inganta ta. Allah ka tsare mu daga annoba da fitina da tashin hankali da kashe-kashe da masifu da bala'o'i. Allah ka tsare. Allah ka inganta mana tattalin arzikin kasar mu, ka inganta mana tsaron kasar mu, ka bawa kasar mu lafiya da zaman lafiya. Allah muna roƙonka ka ba mu iko mu bika. Allah ka tsare mana imanin mu. Allah ka sa mu cikin wanda an ce ayi, Allah ya ba mu ikon yi. Allah ka sa mu cikin wanda an ce a bari, Allah ya ba mu ikon bari. Allah ka sa mu cikin wanda an ba su suke yin godiya. Ka sa mu cikin wanda in ba su samu ba suke hakuri. Ka sa mu cikin wanda in sun yi laifi suke tuba. Ka sa mu cikin masu ambatonka ba sa mantawa da kai, masu yi maka godiya ba sa maka butulci, masu bin umarninka da haninka. Allah muna roƙonka jikan iyayenmu da suka rasu masu rai ko mu da su Allah ya sa mu cika da imani. Allah ka ba mu kyakkyawan rayuwa. Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah.